الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إنقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة ساكي سادوا أولنا مسلا تينا ألاج محمد إندمي أنا جهر برنو أغلمي دبري أولنا yammacin ranar Alhamis 26 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429, wanda kuma yazo daidai da 25 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008, a inda muke cikin tafsirin surati Hud. Kafin mu je ga ayoyin da zamu karanta a yau, zamu ansa tambayoyi kamar yadda muka saba. Akwai wani bayan Allah da yayo tambaya daga Agadas, ya ce kuma yana so a ansa masa a wannan majalisi na tafsiri, saboda suna sauraron tafsirin kamar yadda kuke sauraron shi kullum. Ya yi tambaya ne akan wanda ya manta ya ci ko ya sha yana azumi, yaya hukuncin azuminsa, don ya ji wani malami ya ce sai ya rama. To a hakikanin gaskiya, wanda ya manta ya ci ko ya sha yana azumi, Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi da ya tabbata daga gare shi, kuma malamai suka inganta shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya fi ramadan fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Wanda ya manta yana azumi ya ci ko ya sha, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya kare shi azuminsa, falyutimma sawmahu, ya kare shi azuminsa, fa innama at'amahu Allah wa saqa, ubangiji shi ya ciyar da shi, shi ya shayar da shi. A wata riwaya a cikin sunan Ad-Darqutni da isnadi kyakkyawa, wanda shi kansa Ad-Darqutni ya inganta shi, yana cewa wala qada'a alayhi, babu ramuwa a kansa. Saboda wannan nassi ne sahihi sarihi a cikin mas'alar. Dama mas'alar da babu nassi sahihi, ko kuma nassin ya zama ba sarihi ba, wato ba karara ba, wannan shi ake samun kai kawo a cikinta. Amma dukkan mas'alar da nassi ya inganta kuma ya zama sarihi ne a cikin mas'alar din, ba ya da wani shubha, ba ya da wani abin da zai yi wahalar fahimta, to kaga wannan mas'alar ba ta da wuyar fahimta kenan. A mazhabar Malikiya ana cewa zai rama, dogaro da cewa ba a ce da cewa ba zai rama ba, a wata ruwayar cewa aka yi Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi, amma ba a ce ba zai rama ba. Dogaro da wannan yasa suka ce an ɗauke masa laifi ne, amma kuma ba a ɗauke masa ramuwa ba. Amma ruwayar da ta zo cikin sunan Ad-Darqutni kuma da kyakkyawan isnadi, da ta ce fala qada'a alaihi, kaga ta ɗauke wannan shubha ɗin, ta cewa ba a ce ba zai rama ba, ta ce babu ramuwa a kansa. Kuma ko da wannan ruwayar ba ta zo ba ta fala qada'a alaihi, tunda har annabi ya ce falyutimma sawmahu, ya ƙara shi azuminsa, kaga ya ce ya ƙara shi, kuma mai azuminsa, ashe azuminsa yana nan. Da azuminsa ba nan sai a ce ya kame bakinsa, amma sai aka ce ya kara shi azuminsa, kamar yadda Allah ya ce summa atimmu siyama ila al-layl. Don haka wannan nassi shi kansa, ko da babu ƙarin fala qada'a alaihi, yana nuna azuminsa yana nan. Saboda haka al-aslu shine duk abinda mutum yayi mantuwa a cikinsa, ya ci ko ya sha, yayi mantuwa a cikinsa, ba a kama shi da wannan. Mutumin da zai manta sallah yake magana, ko ya yi bisa kuskure bai sani ba, wannan ba a cewa ya sake sallarsa, duk da cewa da a ce da gangan yayi sallarsa tana nan, sallarsa ba ta nan. Da a ce mutum zai yi magana da wani su yi hira ko ya tambaye shi ko ya bashi ansa cikin sallah da gangan, sallarsa babu ita. Amma in yayi bisa kuskure, bisa jahilci, bisa rashin sani, ba a cewa sallarsa ta bace sai ya sake ta. Hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, wanda yayi magana a cikin sallah, manzo Allah bai ce tashi ya sake sallarsa ba, wanda gonda yana nuna cewa sallarsa da a ce ba ta yi ba, da manzo Allah ya ce kuma ka sake sallah. Kamar hadisin Musi a salatihi, lokacin da ya sallah ba daidai ba da ya zo ya yi wa annabi sallama, annabi bai ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli, je ka kuma sake sallah ba kai sallah ba. Amma a hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, saboda da jahilci, sai annabi bai ce da shi je ka sake sallah ba. To haka nan wanda zai manta ya ci ya sha, to Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi, babu ramuwa a kansa. Kuma cewa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ya nuna kenan, wato ba daidai yake da cin wanda zai ci da gangan ba, ko wanda zai ci yana sani, ko wanda zai yi cin da sai ya yi ramuwa. Shi wannan wani ci, wata ciyarwa ce ta musamman. Shi yasa Ubangiji ya dingina ta da ciyarwa ta Ubangiji, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, ina kwana Ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni. Kaga wannan ciyarwa da shayarwa ba ta warwarewa Annabi sallallahu alaihi wasallam azumin sa. Lokacin da yake misali, sahabbansa suka ce za su yi su ma irin azumin sa bizarce din nan, Annabi ya ce a'a, fa ku yi, dan ni ba kamar ku nake ba. Inni lastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, ni ba kamar ku nake ba, ina kwana Ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni. Shin wannan ciyarwa da shayarwa tana warwarewa Annabi sallallahu alaihi wasallam azumin sa, saboda wata ciyarwa ce ta musamman. To haka nan fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, daidai yake da yut'imuni rabbi wa yasqini. Don haka wannan ciyarwa da shayarwar ba wacce za ta warware masa azumi ba ce. Wannan shine a kauli wanda yake mafi rinjaye a cikin maganganu na malamai. Wannan kuma yace wata mace ce tana yin karuwanci kuma da aurenta, amma mijinta bai sani ba, ni kuma na sani, ya halatta in faɗa mishi? Wato shi mijin na farko a jifan mutum da karuwanci ko mace da karuwanci ko zina babban abu ne, yana buƙatar bin abin ƙeƙe da ƙeƙe da tabbatar da abin, domin kana iya jifanta da abin da ba haka yake ba. Tana iya jifanta da shubha, kuma ka zo ka shiga cikin taraddudi, ka zo ka shiga tararrabi. Ubangiji ya kama ka da wannan laifin, a kama ka da laifin kazafi. In har kana ganinta a gurin shubha ne, gurin da kake ganin akwai shubha, ko kana ganinta da wasu mutanen da kasancewa mutanen banza ne, to yi kokari ka isar da nasiha akan wannan, ba ka jefe ta da cewa tana karuwanci ba. Ka sanar da wanda duk ka san zai yi mata nasiha, ko da mijin nata ne, cewa matarka takan je wani guri wanda bai kamata a ganta a gurin ba. Ba wai sai ka ce tana karuwanci ba, domin kiranta cewa tana karuwanci wannan wani abu ne yana da girma. Amma dai tana zuwa gurin da bai kamata a ce ta je ba, ko na ganta da mutanen da bai kamata a ce an gansu tare da su ba. Kai kokari, in baka sani ba, ma ka sani, don ka ja mata kunne ka kuma yi gargaɗe ta. Wannan yafi akan ka ce ka san matar shi tana karuwanci, wannan ba daidai bane. Wannan kuma yace kwanaki an yi batun shinikin nan da ake kira network marketing, cewa bai halatta ba. To shi kuma ya riga ya karɓi kuɗaɗen jama'a, to yanzu ya halatta kenan ya karɓo musu kuɗinsu? Yana so ya ce ya wajaba, ba wai ya halatta ba, yana so ya ce ya wajaba ya karɓo musu kuɗinsu ne, ko kuma a tunda dai kuɗaɗen sun riga sun tafi, sai dai biya su a aljihunsa? Babu shakka idan har ka riga ka karɓi kuɗaɗen mutane, su sun gamsu da abin da ka faɗa musu, kamar yadda kai ma wani ya gaya maka ka gamsu da wannan. To idan ka ji ba daidai ba ne, ka tuba, shi kenan. Ba a cewa sai ka biya waɗancan duk abin da ka karɓa, don kai ma ba kai ka ci ba, kai ma zuwa kai ka kai fam ka sayar musu, kuma wannan kuɗin ka kai wa masu wannan, waɗancan su suka cinye. Don haka kai tuba za ka yi zuwa ga Allah, kuma na san ba yadda za ka iya karɓo wannan kuɗin, ya shiga kenan. Maganar cewa ka je su dawo maka da kuɗin ba zai yi ba. In har da za ka iya dawo musu da kuɗinsu, wannan yana da kyau. Kasancewa kuɗin mutum in ya shiga wannan gurin za a cinye ba bisa gaskiya ba, ka dawo masa da kuɗinsa shi kenan. Amma kuma na san zai wuya ne ka riga ka kai wannan kuɗinsu baka. To in ba za su dawo maka da shi ba, ba a cewa kai kuma sai ka biya su, domin dukkan abin kun yi shi ne ba bisa sani ba. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wannan kuma yana tambaya ne akan cewa ya kamata a ce, wato ya kamata a ce sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya, shin ya kamata a ce a yi wa sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya waƙa? To, sunayen Allah dai ba gaskiya ba ne a ce ɗari ba ɗaya ne. Sunayen Allah ba wanda ya san adadinsu sai shi. A hadisin da ya zo ya lissafa sunaye 99 cewa su ne sunayen Allah, hadisin bai inganta ba, yana cikin sunan Tirmidhi kuma malamai sun ce bai inganta ba. Annabi ya ce inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna. Allah yana da sunaye, yana da wasu sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Wannan hadisin ba yana nuna iyakar sunayensa kenan ba, abinda hadisin ya ce akwai wasu sunaye 99 na Ubangiji wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Kamar ka ce ina da naira 30 ko naira 100 zan yi sadaka da ita, wannan ba shi yake nuna iyakudinka kenan ba, amma dai ka ware wasu kudi wanda shi wannan shi ne adadinsu za ka yi sadaka da shi. An gane ku? To Ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi 99 isman, yana fadar cewa akwai wasu sunaye 99 na Ubangiji, man ahsaha, wanda ya kiyaye ta, ai min sha'ani hadhihi al-asma man ahsaha dakhala al-janna. Amma ba wai ya ce iyakarsu kenan ba, akwai 99 a ciki wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a, yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indaka. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina roƙonka ya Ubangiji da dukkan wani sunan da yake naka ne, anzaltahu fi kitabika, da ka saukar da shi a cikin littafinka, aw 'allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani daga cikin bayinka wannan sunan, aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indaka, ko kuma ka bar shi a cikin iliminka na gaibi, ka kadaitu da sanin sa a cikin iliminka na gaibi. Kaga kenan ashe akwai wasu sunaye na Ubangiji da Ubangiji shi ya kadaitu da saninsa, da saninsu, wanda bai sanar da mu ba. Kaga kenan ba daidai ba ne mu ce iya sunayensa 99. Akwai sunaye 99 na Ubangiji wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. A nan ne malamai ainihin kowa ya saki linzamin ko akalar ainihin abin nan dokin iliminsa wajen azaƙulo waɗannan sunayen daga Alƙur'ani da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya, kowa ya yi bakin ƙoƙarinsa. Amma wanda ya zo a cikin wannan ruwaya bai inganta ba, akwai sunayen da suka zo a ciki wanda ba su inganta cewa sunayen Allah ba ne, irin su Al-Muntaqimu, abu wani sunan Allah Al-Muntaqimu. To saboda haka waɗannan sunaye na Ubangiji, inda a ce za ka zaƙulo 99 ɗin a cikin Alƙur'ani da sunna sahihiya, ka rubuta su a waƙe. Akwai rubutacciyar waƙa, akwai kuma waƙa da ake rerawa ta hanyar kaɗa fiyano ko mandiri. To wannan babu tarbiyya, babu ladabi a ciki. Amma inda za ka rera su a waƙe, irin waƙoƙin irin su Ali na Mange da muke ji, kawai ka sa su a waƙa ka rera su, wannan babu wani abu. Wataƙila ka yi haka ne domin ka iya halarto su ko da yaushe, amma ka sa fiyano, ka sa ganguna, ka sa goge, kana musu waƙoƙin shata da ɗan maraya, wannan bai halarta. Wannan kuma ya ce qul huwallahu, idan mutum ya kance idan mutum ya karanta qul huwallahu uku daidai yake da ya karanta Al-Qur'ani, wato qul huwallahu sau ɗaya sulusin Al-Qur'ani, in ya karanta uku daidai yake da ya karanta Al-Qur'ani mai girma. Ya ce Annabi ya faɗi haka, wai shin wannan maganar gaskiya ce? Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul huwallahu ta'dilu sulusal Qur'an, qul huwallahu tana daidai da sulusin Al-Qur'ani, wato ɗaya bisa na Al-Qur'ani. Malamai sun fassara wannan da cewa ma'anonin da Al-Qur'ani ya kunsa kaso uku ne. Akwai abin da ya shafi tauhidi, akwai abin da ya shafi al'amru wan nahyu, yi kaza ko bar kaza, akwai kuma abin da ya shafi kissoshin annabawa kamar wanda muke karantawa a yanzu. To in ka duba qul huwallahu ta kunshi abin da ya shafi tauhidi, san haka kamar ta kunshi abin da yake sulusi ne na Al-Qur'ani. in an ce ta tana daidai da sulusin alqur'ani ba wai ana nufin wannan wato ita kadai ta wadace ka gabarin karanta alqur'ani ba a'a ba za ta wadace ka gabarin karanta alqur'ani ba domin kamar ka ce kana da naira 1000 wanda za ta sayi abinci kaza da abin sha kaza wannan naira 1000 din ta fuskar kima kaga daidai take da abinci kaza da kaza da misali kace kana da 10,000 nan zai saya maka buhun shinkafa sai kace 10,000 nan daidai take da buhun shinkafa amma wannan ba shi yake nuna cewa ba za ta biya maka bukata ko da baka mallaki buhun shinkafa ba ko inda zaka zauna kace ka rike 10,000 nan ita ce zaka cika sha ba tare da ka sayi abin da kake bukata da ita ba kaga ba za ta biya maka bukata ba sai ka mutu da yunwa to haka nan ta'dilu sulus alquran ba yana nufin ta fuskar wasfi ba kamar yadda malamai suke fada ta'diluha ta min nahiyati alqadar la min nahiyati alwasf la min nahiyati aljins jinsi daban-daban ne kamar yadda alqur'ani ya kunshi umarni da hani ya kunshi kissoshi na annabi ya kunshi labaran abinda ya shafi lahira da abinda yake farillar ainin ka da abinda yake wajibi kai da abinda yake haramun kai alqur'ani ya kunshi wannan ba zai yiwu ba dan ka karanta dan ka dauki qul huwallahu kawai ita kadai kake karantawa ka san waɗannan abubuwa sai ma mutum ainihin ya fada cikin abin da Allah madaukakin sarki zai kona shi a cikin jahannama dalilin bai san wajibi bai san mustahabbi ba don haka ba a taba cewa ka tsaya akan qul huwallahu kadai ba ana nufin ta tana daidai da sulusul qur'ani ta fuskar ta kunshi abin da yake tauhidi ne wannan shine abin da ake nufi ina ga sai mu bar tambayoyin nan domin mu shiga karatun mu ajiya mun tsaya ayata تو بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
نعم idan ban manta ba jiya Allah madaukakin sarki mun karanta abubuwan da ya faɗa mana dangane da kissar annabi Lut alaihi salam bayan manzanni sun zo wa annabi Ibrahim sun zo masa da bushara sannan kuma sun sanar da shi za su je su halaka mutanen annabi Lut saboda abin da suka shahara da shi a lokacin na zai kewa maza da barin abin da Allah ya halatta musu na mata saban da babu wata al'ummar da ta taba sabawa Allah da irin shi kafin su su ne farkon waɗanda suka fara sabawa Allah da irin wannan aiki bayan kasancewarsu ba tauhidi tare da su sannan kuma sun hada da wannan mummunan aiki da wannan mummunar ta'ada shine Allah madaukakin sarki ya aika annabi Lut zuwa ga su waɗannan mutane mun ce mutanen Sodom ko Amoriya wanda suke a yankin Jordan a yanzu to kuma ga mala'iku sun zo gidan annabi Lut alaihi salam cikin sifa ta mutane kyawawan mutane kyawawan samari bayan sun baro gidan annabi Ibrahim alaihi salam wanda shi ma sun je masa da irin wannan sifa saboda haka ta annabi Lut hankalinsa ya tashi domin ya san halin mutanensa kuma sannan matarsa tana ha'inci duk sanda ta ji labarin wasu baki sun shigo gari waɗanda suke da kyan halitta da kyan diri tana yin gaggawa ta je ta gaya wa waɗannan miyagun mutane domin su kawo musu farmaki to yau ga baki a gidansu saboda haka ita ta samu abin faɗa don haka ta garzaya ta gaya musu sai ga su kuma a guje sun zo suna gaggawa faja'a qaumuhu yuhra'una ilai sai ga su sun zo suna gaggawa suka zo za su danna gidan annabi Lut alaihi salam annabi Lut yana kokarin ijiye su yana kokarin ture su su kuma suna cewa sai sun shiga yana jan hankalinsu da cewa kada su kunyata shi waɗannan baƙinsa ne bai kamata su kunyata cikin baƙinsa ba yanzu ba za a samu mutum mai hankali a cikinsu ba alaysa minkum rajulun rashid suka ce ai kai dai Lut ka san me muke so saboda haka mu ba ƴaƴanka muke bukata ba mata kai ka san me muke nema to shine daga karshe dai sai yake cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid, ina ma ina da wani karfi dangane da ku, ko kuma zan iya fakewa zuwa ga wani rukuni mai karfi, wato ko kuma akwai wata kabila da nake da ita wacce za ta iya tsayawa tare da ni mu yake ku, saboda kasancewarsa shi ba ko ne a garin. In ba ku manta ba, annabi Lut, annabi Ibrahim da annabi Lut sun taho ne daga Iraki, da annabi Lut ya yi imani da shi sai suka yi hijira daga Iraki suka zo Palestine, daga Palestine ne shi kuma annabi Lut aka tura shi zuwa Jordan, duk dai a cikin yankin Sham. Saboda haka shi ba ko ne a garin, baya da dangi, sai yake cewa ina ma ni ina da karfi ta wato a karan kaina, ina da karfin da zan iya tsayawa in kara da ku, in ga cewa ba ku taba bakin nan nawa ba. Aw awi ila rukunin shadid, ko kuma zan iya fakewa zuwa ga wani rukuni mai karfi, yana nufin danginsa da kabilarsa waɗanda za su tsaya su ga cewa ba a taba shi ba kuma ba a taba bakinsa ba, wato su kiyaye mishi mutuncinsa. Kaga wannan yana nuna kenan da a ce da mutanansa, watakila haka ba za ta faru ba koda ba musulmi bane, kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi ta samun kariya daga babbansa Abu Talib, kasancewarsa babban babba a gari ana mutunta shi, sannan kuma kabilar Quraysh a kabilar babin nan Banu Hashim a cikin Quraysh kabila ce mai daraja mai mutunci, duk kusan ita ce tafi kowace kabila tsada da daraja a cikin kabilun Quraishawa duka. Don haka wannan ya taimakawa da'awarsa wajen ainihin ya samu kariya ba tare da an kai masa farmaki ba, ba a samu damar ci masa zarafi da ci masa mutunci ba sai bayan mutuwar Abu Talib. To shi yasa annabi Lut alaihi salam yake cewa aw awi ila rukni shadid, ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa rahimallahu lutan in kana la ya'wi ila rukni shadid. Allah ya ji kan Lut, ai kuwa ya kasance yana fakewa zuwa, wato yana da inda zai fake, yana da abin fakewa mai karfi, rukuni mai karfi, wato shine Ubangiji. Anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna irin hali na gajiyawar dan adam da ya samu annabi Lut a wannan lokaci. Annabi Lut a wannan lokaci kada ya manta cewa akwai Allah, Allah zai iya tsaya masa kuma ba za su iya taba shi ba. To ganin abu yayo kanka gadangadan, kai kuma ba ka da karfin da zaka kare shi, zaka yi tunanin ina ma wasu suna tare da kai ka kare shi. To a wannan dan lokacin sai ya sha'afa, sai ya rafkana, sai ya faɗi wannan kalma aw awi ila rukni shadid. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake to Allah ya ji kansa, laqad kana ya'wi ila rukni shadid, ai kuwa yana ainihin fakewa zuwa ga rukuni mai karfi, wato shine Ubangiji. To tun daga wannan lokacin ba a ƙara aiko wani annabi ba sai a cikin danginsa. Tun daga kan annabi Lut Ubangiji bai sake aiko da wani annabi ba sai cikin danginsa, saboda ya samu wannan abin da yake tunani zai samu. To lokacin da wannan mala'iku suka ga hankalin annabi Lut ya tashi, ga wasu miyagun mutane a waje suna ta turere ne, ya kokari suke su shigo, shi kuma yana kokarin ya mayar da su, kuma shi kadai ne, sun fi shi yawa, don haka sun fi shi karfi, har ma gashi ya fara sarewa cewa ina ma yana da karfi ko ku akwai wanda za su taimaka masa cikin danginsa. Sai mala'ikun nan suka so su kwantar masa da hankali, sai suka ce da shi qalu ya lutu inna rusul rabbik, ya suka ce ya lutu mu manzannin Ubangijinka ne. Kaga bushara ta farko kenan, su manzanni ne daga Ubangijinsu, don haka ya san cewa waɗannan mala'iku ne kenan. Tun daga nan zai fara samun nutsuwa. Bushara ta biyu, lan yasilu ilaik, ba za su iya kaiwa gare ka ba, kada ka damu mu ba za su iya cutar da mu ba, don mun mala'iku ne, mala'ika ya fi ƙarfin wani mutum ya taɓa shi. To kuma kakkaza ci cewa to kai za mu kyale ka, kai kuma su taɓa ka, kai ma ba za su taɓa ka ba, kaga bushara ta biyu kenan. To kuma daga jin cewa Allah ya turo mala'iku, ka san cewa halaka su za a yi. To sai kuma suka yi masa bushara ta uku cewa za su za a tseratar da shi da iyalansa. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk, don haka kayi tafiyar dare, kayi tafiya da iyalanka cikin wani yanki na dare. Wa la yaltafit minkum ahadun, kada wani ya waiwaya daga cikin ku, illa imra'atuk, sai dai matarka. Kaga anan bushara biyu ce Ubangiji suka yi masa. Bushara ta farko za a abin nan za a tsayar da shi shi da iyalansa, bushara ta biyu kuma za a halaka waɗannan mutane masu fasadi a bayan ƙasa. Sannan kuma bushara ta biyar, wanda maganar gaba ɗaya take nunawa cewa yana da wani rukunin shadid ɗin da yake tunanin kamar baya da shi, shine Ubangiji. Ubangiji zai taimaka masa. Don haka maganar da mala'ikun nan suka yi masa ta kunshi kamar bushara biyar ne ga Lut alayhi salam. Bushara ta farko su dai mala'iku ne, don haka kai ya ji cewa zai kunyata game da bakinsa. Bushara ta biyu, su shi kansa ba za su taba shi ba, zai kubuta daga cutarwarsu. Bushara ta uku, Allah maɗaukakin sarki zai halaka waɗannan miyagun mutanen waɗanda suka addabi garin. Bushara ta huɗu, Allah zai tserar da shi da iyalansa. Bushara ta biyar, yana da wanda yake tare da shi mai taimaka masa, don haka yana da rukuni mai ƙarfi. Kaga waɗannan bushararori ne guda biyar wanda maganar waɗannan mala'iku duk ta kunsa. Allah ya ce wala yaltafit minkum ahadun, kada wani ya waiwaya daga cikinku, wato ku fita cikin dare a wani yanki na dare. Yanki na dare an ce shi ne yanki na uku na ƙarshen dare, wato sulusi na ƙarshe na uku na dare, ya fita da mutanensa. Kamar yadda Allah ya ce illa ala lutin inna munajjuhum bisahar. Bisahar, sahar din nan shi ne yankin dare na ƙarshe kusan lokacin asubahi. Illa imra'atak, sai dai matakka. A wata ƙira'ar illa imra'atuk, to idan ka ce illa imra'atak zai zama kenan fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli illa imra'atak, ka ɗauki kwashi iyalinka cikin dare, cikin wani yanki na dare, ku fita ku bar gari amma banda matarka, wato ita ba ma sai ka fita da ita ba. In kuma ka ce illa imra'atuk, ma'ana wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk, kada wani ya yi waiwaye daga cikinku sai matarka. Kenan umarni aka ba wa matarsa ita ta yi waiwaye? A'a, ba umarni ba ne, domin wannan istisna'i ne munqati. Ma'anar sa lakin imra'atuka taltafit, wato matarka fa za ta waiwaya. Ka tafi, kada wani daga cikinku ya yi waiwaye, amma matarka fa za ta yi. Innahu musibuha ma asabahu, lalle al'amarin yadda yake abinda ya same su zai same ta. Azabar da Allah zai musu ita ma za ta shafe ta. A nan kaga annabi Nuhu, ana gaya wa annabi Lut alaihi salam cewa matarsa fa ita ma irinsu ce, domin shi har a lokacin bai sani ba. Don haka gara a gaya masa, shi yasa Allah ya faɗa mana cewa ha'inci suke yi. Don abinda aka ce khiyana shi ne ka cuci mutum bai san za ka cuce shi ba. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. تو خيانة نيتتي خيانة اتشكين الديني خيانة اتشكين اكيدة كما دو ابن داك تشي خيانة شيني وان باكا زتنزي يا ابو سيكا قو اشي شيكي. تو تسي الوكا تشين يفهين تشي اشي باكين سلايا دوات انشان قزاما متانا. To Allah yake gaya masa dan kada ya ga cewa an ce za a tsirar da shi da iyalansa kuma ya ga matarsa tashi ta halaka. Ce to innahu musibuha ma asaba, inna maw'idahum as-subh, kuma lokacin halaka su shine lokacin asubahi, wato tsakanin barin ka da gari da halaka su ba tazara za a samu ba. Kamar annabi Lut ya ga ai abin ya dau, za a dau lokaci, yanzu sai asuba, dan menene ba za su halaka yanzu ba? Ce alaysa as-subhu bi qarib, asuba ba kurkusa take ba? Ai yanzu ne zaka ga asubahin tayi. Duk abin da zai zo ai kusa yake, kullu atin qarib, duk abin da zai zo kusa yake. Saboda haka Ubangiji ya yi masa alkawari, ko kuma waɗannan mala'iku suka yi masa waɗannan bishararori guda biyar. Allah ya ce
falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
الله يقول فلما جاء أمرنا, yayin da al'amarinmu ya zo, ja'alna aliyaha safilaha, sai muka sanya samanta ya dawo ƙasanta, wa amtarna alaihim hijaratan min sinjilin manzut, muka yi musu ruwan duwatsu na taɓo, kuma wanda yake mandud mai bibiyar juna musawwamatan inda rabbika wacce take da alama tun daga wajen ubangijinka wama hiya min adh-dhalimin biba'id wannan gari na annabi lutu ba ne sai yake da waɗannan azzalumai ba wato ubangiji madaukakin sarki sai yake gaya mana abin da ya faru bayan fitar annabi lutu ba a gaya mana cewa ya fita din ba ba a ce ya fita shi da mutanansa a lokacin da aka ce ba domin wannan baya bukatar a gaya maka tunda dai an ce ya fita kuma shi yana gama lokacin ya dau ma dau lokaci ka san ya fita din ai don haka ba ma sai an kawo maka wannan ba duk ubangiji sai ya nade wannan annabi lut alaihi salam ya fita sai ya sama da ya bar gari su kuma waɗannan waɗannan mutane miyagu waɗanda suke bakin kofarsa suna kokarin su shigo ubangiji ya sa mala'ika ya daki fuskokin su duk suka makance kamar yanda Allah yake cewa wala qad rawaduhu an dayfi fa tamasna a'yunahum fa kayfa kana azabi wa nuzur sun nemi su yi lalata da bakin sa sai muka bicciye idanuwan su wato ubangiji duk ya makantar da su saboda haka suna nan bakin kofa Allah madaukakin sarki ya umarki mala'ika Jibril yadda ki fuskokin su duk sai suka makance saboda haka suka yi tafagamniya a cikin gari suka ce ashe matsafa ne yau kuma suka ziyarci ludi kaga duk makance to ba san cewa akwai abin da yafi wannan ba yana tafi lokaci kawai ake jira falamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo ko dai falamma jaa amruna ai waqtu tanfizi amrina da man can Allah ya aiko da waɗannan mutane a waɗannan mala'iku cewa su ya umarce su cewa su halaka mutanen annabi lutu lokaci kaza to yanzu lokacin yayi lokacin zartar da umarnin mu yayi falamma jaa amruna ko kuma amruna wato lokacin da azaban mu tazo amruna din yanzu yana nufin azabar mu to lokacin da azaban mu tazo ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka sanya saman garin sai ya koma ƙasa wato an ce mala'ika Jibril ubangiji ya umarce shi da a ainihin babbako garin madainu lut inda ake ce madainu lut garin garuruwa ne guda hudu daga ciki akwai sadum akwai amuriya da sauransu gaba ɗaya mala'ika ya sanya fiffikensa a ƙasa ya babbako garin da mutanen ciki da kayayyakinsu da dabbobinsu da shuke-shukensu da gine-ginensu sai da aka yi sama da su aka yi koli da su har ma wasu daga cikin malaman tafsiri irin su mujahid suna gaya mana cewa har sai da mala'iku da suke sama ta farko suka riga jin haushin karnukansu da caran zakarunsu na lokacin asubahi ne saboda haka duk ana bacci ba a san ma me yake wa kana ba kawai da ya yi sama da su sai aka juyo su kuma sai ƙasa bayan sun yi ƙasa kuma kasan duk abin da yake abin da na gine-gine da waye duk zai rufe su sai kuma aka biyo su da ruwan duwatsu wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud alaiha wa amtarna alaiha sai muka yi musu ruwan duwar watsu na yumbu wato yumbin da ke tare da dutse sannan kuma na wuta sannan kuma mai bibiyar juna domin as-sijil shine hijara min tin kamar yadda Allah ya ce linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lilmusrifin wannan shi yake baka fassarar abin da sijil da Allah ya faɗa ana hijara ce min tin wato dutse ne wanda yake haɗe da yumbu yumbun kuma na wuta ba yumbu na sanyi ba sannan musawwamatan inda rabbika tun daga wajen ubangiji an yi ma waɗannan duwar watsu alama wasu malaman tafsiri suka ce an sa wa kowanne sunan wanda zai daka don haka kowane dutse akwai mutumin da zai maka don haka shi ne musawwamatan inda rabbika Allah ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id wannan kissa ko wannan gari hiya din ya iya koma zuwa ga kissa ya iya koma zuwa ga mada'in lut din gaba daya wannan gari ba ne sai yake da su azzaliman nan ba ana nufin qurayshawa da suke fada da annabi sallallahu alaihi wasallam ai hanya su ce ta zuwa sham tunda tsakanin sham ne da hijaz anan abin duk ya faru hanya su ce ta zuwa sham tunda urdun ne to wannan garin ba ne sai yake da su ba sannan kuma kissar ba nesa take da su ba, inda suna kusa da garin za su dinga jin labarin ai wannan gari ga abin da ya taba faruwa a gurin. Don wasu ba masu tarihi suna cewa shi kansa wannan ruwan da ake cewa Dead Sea a yanzu, wannan al-Bahrul Mayyit, tun daga wannan lokacin ne ya zama mataccen teku. Kaga teku ne wanda ba shi da komai a ciki, ba wani abin da zaka amfana da shi a cikin wannan tekun, shi yasa suke kiran shi Dead Sea. Ba kifi, ba wani abin da zaka ce na gwalagwalai ko wasu duwatsu masu tsada a ciki, matacce ne, sai dai in mutum ya shiga shi ma ya mutu, amma ba za ka samu wani abu amfani a cikinsa ba. To a wannan yanki shi wannan ruwan yake. Wasu malaman tarihi suna cewa yana daga cikin asar din ita wannan azaba din da ta sauka, shi yasa wannan tekun ma gaba ɗaya ya mutu shi kansa, har yanzu a macen yake ba ya da rai. To za mu gani Ubangiji ya nuna mu'jizarsa daban-daban a cikin wannan halakarwa da yawa mutanen annabi Lut. Na farko a babbaki gari da abin da yake cikinsa, a ɗaga shi gaba ɗaya ba tare da na ciki sun san ma me ake ba. Ai wannan sai aiki ne sai Ubangiji. A ce ga gida ma nan ɗan ƙarami, a ce a samu abin da zai babbako shi a ɗaga shi haka. Ai babu abu ne mai sauƙi ba, bare gari gaba ɗaya. Sannan a yi sama da su irin wannan ɗaukakawar, kaga wannan wani abu ne shi ba mai ban mamaki. Sannan bayan an kifo da su suka faɗo duk suka halaka, garuruwan da suke makotaka da su kuma ba abin da suka ji. Wanda irin wannan gari gaba ɗaya ya faɗo daga ƙololuwa irin wannan, a ce kuma garuruwan da ke makotaka ba su girgiza ba, don zaka ya kamata a ce ai sun girgiza su ma abin ya shafe su. To amma su ba abin da ya shafe su, iya waɗannan garuruwan su kawai abin ya shafa. Kaga ita ma wannan wata gagarumar mu'jiza ce ta Ubangiji. Sannan ka kamanta ga annabi Lut da mutanensa, ba su yi nisa ba fa, tunda tsakanin fitarsu da halaka waɗannan, don shi an ce ya fita da ƙarshen dare, su kuma da asuba, kaga tazarar ba yawa, amma kuma Ubangiji ya tsirar da su a haka. Kaga dukkan waɗannan suna nuna maka wasu manya-manyan mu'jizozi da Ubangiji ya yi wa annabi Lut a cikin wannan kissa ɗin. To haka Ubangiji ya halaka waɗannan mutane, waɗanda aikin da aka san su da shi shi ne wani mugun aiki, wanda a duniya tun kafuwarta ba a taɓa samun mutane suna yin shi ba sai a kansu. Shi yasa malamai suka tsaya a kan batun luwaɗi ɗin nan, mutum ya zo wa namiji ɗan uwansa, Allah maɗaukakin sarki da ya tashi maganar luwaɗi ɗin nan, kaga cewa a ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin, yanzu za ku zo wa alfahishata. Ku duba wannan alif da lam da Ubangiji ya sa wa kalmar alfahisha ɗin, ba a sa alif da lam a ta zina ba, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Kaga cewa akai fahishatan da nakira yazo, amma da aka zo batun luwaɗi sai aka wasafta shi da alfahisha. Wannan alif da lam ɗin tana nuna maka cewa ita wannan alfahisha ɗin ta cika wato wata sifa ta kowace irin sifa ta alfasha, domin wannan aldin listigraq jinsil fawahish, dukkan wata irin alfasha to tabu bayan wannan. Shi yasa Ubangiji ya sa alfahisha a wajen batun luwaɗi. Shi yasa da yawa daga cikin sahabbai su sayyidina Abubakar Umar, sayyidina Abubakar Ali, Abdullahi ibn Zubair, Abdullahi ibn Abbas, da dawa daga cikin irin su Ubay ibn Ka'ab, suna ganin luwaɗi ya fi mazana tsanani, saboda na farko ga irin yadda Ubangiji ya sifanta luwaɗi da cewa alfahisha ne, sannan kuma ya sifanta shi da cewa sabo ne da ba a taɓa yin shi ba sai akan mutanen annabi Lut, ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin. Sannan aka sifanta waɗanda suke yin wannan aikin alfasha ɗin da cewa su masu israfi ne, masu wuce iyaka ne wajen laifi, bal antum qaumun musrifun. Sannan Ubangiji ya sifanta su da cewa az-zalimai ne, inna ahliha kanu zalimi, inna muhliku ahli hadhihi al-qarya inna ahliha kanu zalimin. Ubangiji ya sifanta su da zalunci. A wani gurin rabbin surni ala al-qaumi al-mufsidin, Ubangiji ya sifanta su da fasadi. Sannan za mu ga a wani guri kuma an sifanta su da innahum kanu qauma sau'in, mutane ne waɗanda suke miyagu, ashe ka ga luwadi ba karamin laifi bane shi yasa kusan sahabbai gaba daya babu wanda ya saba akan cewa dan luwadi kashe shi ya kamata a yi kuma babu bambanci tsakanin muhsan da ghairu muhsan tsakanin wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba kaga zina ana bambancewa tsakanin mai aure da wanda baya da aure ko bai taba aure ba amma banda luwadi wanda duk aka samu yana yi kawai a kashe shi da wanda yayi da wanda ake yi da shi kamar yadda manzo Allah ya ce iqtulul fa'ila wal maf'ul bi a kashe mai yi a kashe kuma wanda ake yi da shi sannan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi Abdullahi dan Abbas ya la'anci wanda yake yace la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anta uku a jere babu saban Allah da manzo Allah ya la'ance shi sau uku a jere sai luwadi shi yasa sahabbai inda suke sabani to in an kama mai yi yaya za a yi masa ta yaya za a kashe shi din ba maganar a kashe shi ko akan a kashe shi suke ba ta wace hanya za a ba a kashe shi sayyidina Ali ya ce a kore shi lokacin da aka kama wasu a lokacin sayyidina Abubakar annabi ya tara sahabbai ya ce to ya za a yi da shi wani ne aka bani labarin a Khalid ibn al-Walid ya kama shi cewa ga aikin da yake kenan an kafa an samu shaidu aka aiko sayyidina Abubakar to ya za a yi da shi sayyidina Abubakar ya tara sahabbai sayyidina Ali ya ce a kone shi annabi ya ce aje a Abubakar ya ce aje a kona shi Abdullahi dan Abbas yana ganin aje gurin da yafi ko ina zama koli a garin aje hoshi kuma an tashi je hoshi taka sannan an je hoshi taka a biyo shi da ruwan dutse yace haka Allah ya yi musu Abdullahi dan Abbas yace haka za a yi musu zamu ga Afghanistan garin da ake cewa Kandahar shine yafi ko ina luwadi wannan garin Kandahar ba lokacin da taliban suka zo sai suka dauki tsauran mataki akan sha'anin luwadi duk da cewa gashi a mazhabar Abu Hanifa horo yace ayi sabanin sauran mazhabobi to su sai suka ga wannan horon ai ya kamata ya kai ga kisa tunda ta'zir baya da haddi saboda garin yadda ake cewa ya shahara to a tarihi ma dan hatta tsofaffin rubuce-rubuce na tarihin garin abinda ake sifanta garin kenan garin luwadi wato duk wani wanda ya shahara da kudi a garin to yana da yaron da yake yawo da shi a mota su wannan abin alfahari ne a garin to lokacin da taliban suka yi wannan kudin suka kori waɗannan 'yan rigingimun suka kwace garin sai suka gaba abinda za su illa su gyara wannan garin haka suka dinga bin waɗannan manya-manyan masu wadatan masu kudin da suke luwadi da yara samari suna kamo su suna kashe su to in suka tashi kisan su a yadda suke yi a nasu fiqihun sai a je a samu wata doguwar ganuwa sai a je a daure shi gindinta sai a turo ganuwar sai ta danne shi kawai shi haka Allah ya musu saboda haka sai a turo ganuwar ta danne shi wasu su abinda suka gani ai da Ubangiji ya je ho su gidajen su duk ai danne su suka yi to saboda haka sai a je a rubta masa wani gini ya danne shi har ya mutu to haka suka rika yi manyan 'yan luwadi suka dinga guduwa suna tserewa daga garin dan duk wanda aka samu su kawai kisa suke su ba ma batun wai a magana a ce mutum ya tuba bai daina kawai duk wanda aka san yana yi sai su bi shi a baya gwamnati ta kafu to sai da ainihin waɗannan Amerika suka zo suka kawo wannan rikici shine kuma suka dinga dawowa to amma har zuwa yanzu da yake yankin Kandahar din yana hannun 'yan taliban din kusan abubuwan duk yanzu sun yi sauki akan yadda da suke to wannan mummunar ta'ada ce wato liwadi shi yafi komai muni a cikin saban babu saban Allah da aka yi wa mutane rududdugu a kansa in ka ɗauki shirka sai liwadi shi ne Allah maɗaukakin sarki ya musu irin wannan halakarwar to amma abin takaici sai ka samu musulmi amma yana da wannan halin musulmi har ma kuma a dinga kurara abin wai kaji ana cewa wai alhaji yana cinikin diamond wai sana'ar sa kenan shi wannan luwadi shine cinikin diamond sannan kaji ana gaya masa cewa ai in yana yin wannan to maza ba za su fi karfin sa ba ko ina ne za a fafata da shi wai zai zama shine a saman maza ba za su zama a saman shi ba ka duba yadda shedan yake wa mutane hudu ba laifin da ubangiji ya tumbike al'umma gaba daya saboda shi shine kuma wani musulmi yake alfahari da shi har ma yake ganin wai wata hanya ce ta samun daukaka saboda fitsara da kuma yadda shedan yayi musu hudu ba to babu shakka wannan wata cuta ce da duk sanda ta shiga cikin al'umma wajibi ne a fito a yake ta kuma babu shakka a cikin al'umman nan tamu akwai ta tana nan da dama musamman cikin waɗanda ake ganin su manya ne su suka fi kowa irin wannan saboda an hada musu shi da lamarin tsafi ana cewa in an musu tsafi kuma sai suna wannan in suna so su yi galaba akan maza in ba haka ba to maza za su yi galaba akan su babu shakka duk wanda yake yin wannan in bai gamu da wulakanci a nan duniya ba ubangiji bai jefe shi da cutar AIDS ba yanzu a cikin kididdiga da aka samu 90 cikin masu cutar AIDS 90 cikin 100 to kuma suna wannan aikin ciki amma kuma duk da haka sai kaga kuma wai har daurewa abin gindi ake yi musamman a kasashen turai har ma goma ake yi ya zama doka mutum namiji na iya auren namiji har ma an daddaura aure irin wannan a cikin cocitoci ka duba babu wani addini da bai soki wannan ta'asar ba amma kuma har yanzu ya zama na a cikin wasu addinai da ake ganin kurkushin addinan samani saboda lalacewar dan adam an halatta wannan har ma a cikin fada-fada waɗanda suke su ne masu cewa a yi a bari akwai masu wannan aiki kuma ana ganin su ma suna da dama nan gaba ko fafuroma masu su rike to kuma tunda har aka ce an hana su aure kaga ai babu ta'asar da ba za su yi ba Allah ya sauke Allah ya ce
wa illa madiyana akhahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
نعم الله يقول وإلى مدينة أخاهم شعيبا زواج متانا مدينة من أيقود أنقوانس شعيب قال يقول يا قوم يا قوم متانين اعبدوا الله كبوتا وألا ما لكم من إله غيره باقود وانا أبن بوتا وانا قسكي أسيشي ولا تنقصوا المكيال والميزان kada ku rage abin awo kada ku rage kuma mizani kada ku rage ma'auni kada ku rage kuma mizani inni arakum bi khairin ni ina ganin ku kuna tattare da alkhairi wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma ni ina je muku tsoran azabar wani yini wanda yake gamewa da azabar sa Allah madaukakin sarki ya aika wa mutanen Madyan da dan uwansu Shu'aib mutanen Madyan gari ne wanda yake tsakankanin Hijaz da Sham Allah madaukakin sarki ya aika musu da Shu'aib an ce su waɗannan mutane na Madyan sun cakudu da Larabawa don haka su ma sun zama Larabawa saboda haka suna daga cikin al-arabul al-musta'riba kamar ƴaƴan Isma'il alayhi salam saboda haka su ma suna yin larabci Ubangiji ya aika musu da annabi Shu'aib wanda ɗaya ne daga cikinsu shi ma abinda ya fara kiransu zuwa gare shi shine tauhidi kamar yadda dukkan annabawa abinda suke fara kiran mutanensu zuwa gare shi kenan yace da su ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bautawa Allah ba ku da abun bautawa da gaskiya sai shi sannan kuma sun shahara da wani aiki na zalunci da cuta a junansu kasancewarsu ƴan kasuwa ne masu harkar kasuwanci domin gari ne wanda yake tsakanin Sham da Jazira da tsibirin Larabawa don haka guri ne wanda idan aka zagi mutanen Jazira za su je Sham sai sun bi ta gurin haka nan in suka dawo daga Sham sai sun bi ta gurin haka nan su ma mutanen Sham in za su je Jazira sai sun biyo ta gurin in za su dawo sai sun biyo ta gurin don haka ya zama wata tashaci wata mahadaci don haka sai suka shahara da kasuwanci da harkar awo awo na auna abin nan hatsi da gero da masara ko kuma awo na asa mizani ai awo to don haka sun shahara da wannan sai kuma suka shahara da kwange a cikin harkar awon su idan mutum shi zai auna a gurin bako to sai yayi yadda zai cika fiye da yadda ya kamata idan kuma shi zai aunar to zai kwange zai rage to bayan ga shirka ga kuma wannan ta'asar da suke yi ta zaluntar ƴan uwansu ta zaluntar jama'a to shine ubangiji ya aiko da annabi Shu'aib ya gyara musu aqidar su kuma ya gaya musu cewa akwai shari'a ta ubangiji in ka yadda da aqida kuma dole kai aiki da shari'a abin nan da suke yi na harkar kasuwanci baya da kyau ba a gina harkar tattalin arziki akan abin da ba shi Allah yake so ba duk abin da zaka nema na arziki ka neme shi yadda Allah yake so yadda ka san zaka bauta masa shi kadai haka nan ya kamata ka dauki doka a wajensa ta fuskar ka gudanar da rayuwarka da mu'amalolinka bisa yadda yake so shi yasa sai ya hada musu kira zuwa ga waɗannan abubuwa ya fara kiran su zuwa ga tauhidi wanda shine mafi muhimmanci sannan kuma ya kirawo su zuwa ga abin da yafi yawo a tsakankanin su laifin da yafi yaduwa a tsakankanin su shine tauye ma'auni na awo da kuma ainihin ma'auni na mizani yace da su wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku rage ainihin kwanukan awo da kuma mizani wato lokacin da za ku auna kada ku rage hakanan lokacin da za ku auna kada ku rago na wani don abin da ke faruwa kenan in ka je kasuwar awo din nan kai in ka je da naka buhun gashi ka je da shi cikakke ka san kwano 40 ka je da shi in su za su auna sai da 35 in su za su auna sai an rage maka shi ya da 35 akwai yadda za su yi kai kuma in ka tashi auna sai su baka 35 a matsayin 40 kaga kenan za su tauye ta fuska biyu za su tauye idan su za su bayar da awo haka nan kai ma in za ka auna ka za su tauyo naka su rago naka kaga tauyewar ta fuska biyu saboda kalmar tanqusul mikyala wal mizana ya kunshi tauyewar ta fuska biyu ku tauye nakun da za ku auna wasu ko ku tauye na wasu idan sun kawo dan ku kara wa kanku yace duk ku daina wannan inni arakum bi khairin ni ina ganin ku tattare da alkhairi ma'ana ubangiji ya muku ni'ima ubangiji ya baku wadata bai kamata a ce ku sakan kawa wato ubangiji da irin ta hanyar wannan wadata da ya baku ta hanyar ku saba masa ba ya kamata ku yi abin da zai za ku dadada wa ubangiji abin da za ku nemi yardarsa inni arakum bi khairin kamar yana gaya musu cewa kuna cikin wata ni'ima ku yi kokari ku kiyaye ni'imar nan da Allah ya baku ta hanyar bin dokarsa ku bar zaluntar wani wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai gamewa wato wanda in azabar sa tazo za ta game kowa da kowa kaga anan yana nuna musu cewa ubangiji ya muku arziki arzikin nan ba za ku iya kiyaye arzikin da ya muku ba ku rayu ku cikin yalwa sai idan kun kiyaye dokarsa da zarar kuka saki dokarsa to kuma wannan arzikin da ya muku za ku rasa sannan da ƙarshe azaba za ta zo kuma azabar in ta zo za ta game gaba daya ba za ta kyale wani ba ya ci gaba da ce musu
ya qawmi awful mikyana wal mizana bil qist wa la tabqasun nasa ashiya'an wa la ta'zaw fil ardi mufsidin
yace wa ya qawmi ya ku mutane na awful mikyala ku cika ma'auni wal mizana da abin awo da mizani ku cika can baya ya ce da su kada ku rage nan kuma ya ce ku cika maimai ne aka yi ko kuma ba maimai ba ne sannan gaba ya ce wa la tabkhasun nasa ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane kayayyakinsu wannan maimai ne ubangiji ya yi wasu malaman suka ce idan aka yi hani da abu sannan aka yi umarni da kishiyarsa to don a ƙara ƙarfafa wannan abin ne don a ƙara ƙarfafa abin sai a kawo abin kuma sai a kore kishiyarsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa azalla fir'aunu qaumahu wa ma hada azalla qaumahu shine wa ma hada din ya batar da mutanansa kuma bai shiryar da su ba an tabbatar da batarwa kuma aka kore shiryarwar can ubangiji ya ce kada ku tauye nan kuma ya ce ku cika wasu malaman suka ce ba wai kawai karfafawa ake nufi ba duk lokacin da aka ce karka tauye ma wani ana nufin kai abin da kai ma zaka gamsu cewa baka tauye din ba, an ce karku tauye musu ma'auni. To abin da ake bukata kenan ku daina kasuwanci, tunda ku za ku iya cewa ai mu harkar kasuwanci muke na a'a, ku yi kasuwancin amma ku cika, sannan kuma ku yi kasuwancin ku cika musu ta hanyar da za ku samu ne yaqinin cewa kun cika. Ta yaya za ka samu yaqinin cewa ka cika? Lokacin da ka cika din kuma ka ɗebi wani ƙari ma ta ɓangaren ka kai ka ƙara, wanda zai fitar maka da shakkar cewa baka tauye masa wani abu ba. Don haka abinda mai awo zai yi bayan ya cika kwanan awansa, ya zuba wa mutum kuma ya ciko hannunsa ya ƙara, wannan ya yi haka domin ya kuɓutar da kansa daga tauye ma'auni. Ko da wajen ɗaga kwanan wani abin ya juye wanda yake haƙƙin mai saye ne, to da ya dawo daga baya ya ɗebo abin kuma ya zuba, kaga ya dawo masa da abin da ya koma cikin hajarsa, kaga ya samu wani yaqini. Saboda haka kamar da Ubangiji ya ce wa auful kaila, kamar yana nufin ku cika ta hanyar ma ku ƙara musu, ma'ana ku samu cewa ku ba ku cuce su ba, kuma ma ku ta ɓangaren kuma kun samu yaqinin cewa har ƙari kun yi musu. Saboda haka kaga ashe ba kawai an karrara an maimaita maganar bacci, a'a akwai wata ma'ana ƙari ɗoriya da za a iya fa'idanta daga wannan wa auful kaila ɗin, wal mizana bil qist, ta hanyar adalci. Wala tabkhasun nasa ashya'ahum, kuma kada ku tauye mutane abubuwansu. Idan ana maganar mizani ko ana maganar mikiyali, abinda za a auna ko wanda za a dora akan sikeli, to kada ka ɗauka iyanan shari'a ta tsaya. Duk abinda yake haƙƙin mutum ne kar ka tauye masa haƙƙinsa, sawa'un abinda yake aunawa ake yi ko kuma dora shi ake akan sikeli, kada ka tauye wa mutum haƙƙinsa. Ko kuma ma ba auna ake akan sikeli ba, a'a wani haƙƙinsa ne, ko da haƙƙi ne ma'anawi, mutum ya cancanci yabo akan abin da ya yi na yabo, to ka gaya masa ya cancanci haka ɗin. Mutum ya yi maka daidai, ya yi maka abin da yake na kyautatawa, ka ce na gode, shi ma wani abu ne. Mutum ya yi abin da yake na yabo ne, ka kushe, ka tauye masa haƙƙinsa. Mutumin da zai yi abin da ya kamata ka ce na gode, ka yi gum ko na gode baka ce ba, ka tauye masa haƙƙinsa. Saboda haka la tabkhasun nasa ashya'ahum, don a nuna musu tauye haƙƙi ɗin ba wai kawai ya tsaya abin nan ya tsaya akan abin da ya shafi awo da sikeli ba ne, a cikin komai ma kada ka tauye wa mutane haƙƙinsu. Wala ta'thaw fil ardi mufsidina, kada kuma ku yi barna a cikin ƙasa kuna masu fasadi, kuna masu wato lalata, kada ku shiga cikin ƙasa kuna barna, domin sun kasance suna tare mutane suna fashi saboda kasancewar hanya ce ta mutane. Kamar yace wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, kada ku zauna akan hanya kuna fashi, domin sun shahara da wannan kasancewar Madiyana din hanya ce da ta hada tsakanin jazira da mutanen Sham, don haka sai sukan tsaya idan fatake sun zo su yi musu fashi. To Ubangiji yace to kada kuma ku yi wannan, kun ga an umarce su da tauhidi, aka hana su tauye mudu, sannan aka umarce su da cika mudu da adalci, aka kuma hana su tauye wa mutane haƙƙinsu, sannan abu na biyar kuma aka ce su daina barna a bayan ƙasa, wanda shi ne fashi da suke wa mutane da makami. Allah ya ce baqiyatullahi
khayrun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz.
Allah ya ce baqiyatullahi, wato annabi Shu'aib ya ci gaba da gaya musu cewa baqiyatullahi, alkhairin da yake wanzuwa a gurin Allah, khairun lakum, shi yafi muku alkhairi, in kuntum mu'minina, in kun kasance mu'minai, wa ma ana alaikum bihafiz, kuma ni ba mai wanda zai tsare ku bane, ba wanda zai kiyaye ku bane. Wato yake gaya musu cewa ku bar cutar da mutane ta hanyar tauye musu mudu, ku bar cutar da mutane ta hanyar fashi, ku sani abinda Allah maɗaukakin sarki zai ba ku na arziki ta hanyar halal, shi yafi wanzuwa a gurin Ubangiji, shi ne abinda za ku more shi a nan duniya, kuma za ku more shi a lahira, sannan kuma za ku samu zaman lafiya a tsakaninku, domin abinda ke kawo rashin zaman lafiya shi ne wani ya shiga haƙƙin wani. Da zarar kowa zai kiyaye haƙƙin wani, to za ku samu abinda zai za ku samu rayuwa mai ɗorewa. ba tare da kun samu tashin tashina da fadace fadace a junanku ba, wato duk yana kwadaitar da su akan cewa su tsaya akan dokar Allah, wannan shi zai ba su zaman lafiya. Duk kasar da za ta kiyaye dokar Allah to za ta samu zaman lafiya. Baqiyatullahi khairul lakum, abinda Ubangiji zai ba ku na falala shine mai wanzuwa a gurin Ubangiji, kuma shi yafi muku alkhairi in kuntum mu'minina, in kun kasance masu imani. Wato imanin ku shi zai sa ku tsaya ku kiyaye dokokin Allah cikin shari'a. Wato imani shi zai sa kaga haram duk da kana da bukata ka bar shi. In ba imani ba abinda zai shiga tsakaninka da cin haram ba tare da cewa kana da bukatar dukiya, yadda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam da mayatar san dukiya, wa innahu li hubbil khairi lashadid wa tuhibbuna almal hubban jamma, da Ubangiji ya fada a ce kuma ga kaga haram gashi kuma kana iya sa hannu ka iba ka tsallake shi ka wuce, babu shakka imani ne zai yi maka wannan katangar. Shi yasa yace in kuntum mu'minina, in kun kasance mu'mini, matukar babu imani a zuciyarku to ba za ku iya kiyaye wannan dokar ba. Yace wa ma ana alaikum bi hafiz, kuma ni ba mai tsare ku bane, lokacin da azaba za ta zo ne ba zan iya tsare muku wannan azaba take sauka akan ku ba. Ko kuma wa ma ana alaikum bi hafiz, lokacin da Ubangiji ya so ya raba ku da wannan arzikin da kuke takama da shi, ni ba zan iya hanawa ba, ba zan iya tsare muku wannan arziki ba. Don haka abinda zan gaya muku ku yi yanzu shi ne zai tsare muku arziki, shi zai tsare muku ainihin rayuwarku, ku rayu cikin mutunci da martaba da zaman lafiya a junanku. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.